Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19:31:49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Noman FM da Dalol FM da Niya sai tashar mu ta biyo a Afirka akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu Alpha Radio da ke Kumasi, yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a kodayaushe a boyhausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Yau Juma'a 10/Janairun 2020, Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Kasar Iran ta gayyaci hukumar kula da harkokin sufuri ta Amurka don shiga binciken da ake yi game da jirgin saman fasinjan Ukraine da ya fado a kusa da Tehran a cikin farkon makon nan. A Amurka kuma, 'yan majalisar wakilan kasar da 'yan jam'iyyar Democrat ke da rinjaye sun kada kura'a a jiya Alhamis a kan takaita damar shugaba Donald Trump ta neman ƙara kai hare-hare a kan Iran. Ana sa ran shugabar Jamus Angela Merkel za ta je birnin Moscow gobe Asabar idan Allah ya yarda don tattaunawa da shugaban Rasha Vladimir Putin.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Niger jama'a na ci gaba da mayar da martani game da wani sabon hari da aka kai kan dakarun kasar.
Wannan sojoji da ake zuwa ana kashe mana cikin kasar mu, wannan al'amari ba mu sa abin da zamu cewa ba ma bisa kan wannan.
A Najeriya har yanzu masu ruwa da tsaki a harkar hada-hadar kuɗaɗe na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da dakatar da kuɗin eco ta bai ɗaya da za a samar a nahiyar Afirka.
To abin da ya ba mutane tsoro sai kawai aka ga Faransa ta yi wuf ta yanke hukunci ta hannun shugaban ƙasar Cote d'Ivoire cewa sun riga sun canza kuɗaɗen sun yi kaza.
Daga bisani za mu kawo muku sauran rahotanni da muke ɗauke da su da kuma shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kasar Iran ta gayyaci hukumar kula da harkokin sufuri hukumar Amurka da ke bincike akan hadira wadda ake kira NTSB a takaice don shiga binciken da ake yi game da jirgin saman fasinjan Ukraine da ya fado a kusa da Tehran a cikin farkon wannan makon. A wata sanarwa da aka fidda jiya Alhamis, hukumar ta NTSB ta ce ta samu sakon gayyata a hukumance game da faduwar jirgin saman daga hukumar sa ido akan hadarin jiragen saman Iran, kuma za ta tura wakilinta don gudanar da bincike akan hadarin. Haka kuma Iran ta gayyaci kamfanin Boeing, kamfanin Amurka da ke sarrafa jirgin saman, don a yi binciken da shi. Ita ma Ukraine ba za a barta a baya ba, za ta shiga tawagar masu binciken. 'Yan majalisar wakilan Amurka da 'yan jam'iyyar Democrat ke da rinjaye sun kada kura'a a jiya Alhamis a kan takaita damar shugaba Donald Trump ta neman ƙara kai hare-hare a kan Iran ba tare da amincewar majalisar dokokin ƙasar ba. Ƙudurin ya samu amincewa da kuri'u 224, yayin da 'yan majalisa wakilai 194 ba su amince ba. Wasu 'yan Republican su uku su ma sun jefa kuri'ar amincewa da ƙudurin kamar 'yan Democrat. Ana sa ran a mako mai zuwa 'yan majalisar dattawan ƙasar su kuma za su kada kuri'a akan wani ƙuduri mai kama da wannan. 'Yan majalisar wakilan sun gabatar da wannan ƙudurin ne bayan da Trump ya bada umarnin kai wani hari da jirgin sama mara matuki a makon da ya gabata, wanda ya yi sanadiyar mutuwar Janar Qasem Soleimani, kwamandan rundunar sojan juyin juya halin Iran. Ana sa ran shugabar Jamus Angela Merkel za ta je birnin Moscow gobe Asabar idan Allah ya kai mu don tattaunawa da shugaban Rasha Vladimir Putin. Ana kyautata zaton taron zai mai da hankali ne akan rikicin Iran, yayin da Jamus da Rasha ke yin kira akan a sassauta zaman fargaban da ke faruwa tsakanin Amurka da Iran. Haka zalika, rikicin Ukraine shi ma yana cikin jerin abubuwan da shugabannin za su tattauna a kai, da kuma batun makomar batun bututun iskar gas ɗin Nord Stream 2 daga Rasha zuwa Jamus da ke fuskantar suka sosai daga Amurka. Ranar 30 da ta gabata ne shugaba Vladimir Putin Putin ya kai wata ziyarar ba saban ba zuwa Syria karo na biyu, tun bayan da Russia ta shiga harkar taimakawa shugaba Bashar al-Assad a yakin basasa kasar a shekarar 2015. Andrew Foxall, wani mai fashin baki, ya ce saboda yadda Russia ke kara shiga harkoki a gabas ta tsakiya, Russia na kokarin ta kaucewa barkewar wani sabon rikici a Iran yanzu. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakaran da Khalifa Haftar ke jagoranta a gabashin Libya sun yi watsi da kiran da Turkiya da kuma Rasha suka yi na a tsagaita wuta a fadan da suke yi daga ranar Lahadi. Rundunar sojojin Haftar ta fitar da wata sanarwa da ke cewa a yayin da ta yaba da kokarin neman kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin, rundunar za ta ci gaba da kaddamar da yaki akan kungiyoyin 'yan ta'adda, ma'ana gwamnatin kasar da ke Tripoli da ke samun goyon bayan Majalisar Dinkin Duniya. A wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fidda a farkon wannan makon, shugaban Rasha Vladimir Putin da shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan sun ce neman warware rikicin Libya ta hanyar amfani da ƙarfin soja ƙara munana lamarin kawai yake yi, kuma yana daɗa kawo rarrabuwa a tsakanin 'yan ƙasar. Munin yanayin Libya na kawo cikas ga tsaro da zaman lafiya a kewayen ƙasar da kuma yankin da ma nahiyar Afirka baki ɗaya. Masu kare haƙoƙin 'yancin 'yan jarida a Najeriya sun zargi gwamnatin ƙasar da ƙauracewa punch ko daina ba ta haɗin kai, wato ɗaya daga cikin jaridan ƙasar da ke kan gaba. A watan Disamban da ya gabata, jaridar ta caccaki shugaba Muhammadu Buhari akan zargin ya yi watsi da dokar ƙasa kuma ya bar wasu 'yan ƙasar a tsare ba bisa ƙa'ida ba. Sai dai masu goyon bayan gwamnatin ƙasar sun kare gwamnatin, sun ce wato suna cewa zarge-zargen ba su da tushe ko wata hujja.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai kuma rahotanninmu. Yayin da jamhuriyar Nijar take ci gaba da fuskantar yawaitar hare-hare a 'yan kwanakin nan, jama'ar kasar na ci gaba da dasa alamar tambaya akan ƙarin hare-haren da ake kaiwa akan dakarun kasar. Harin na baya-bayan nan dai shine wanda aka kai a barikin sojin kasar da ke Sangodo akan iyakar kasar da Mali a cikin yankin Tilaberi, wanda ya yi sanadin mutuwar dakarun kasar 25. Ga Yusuf Abdullahi da ƙarin bayani daga Yamai.
A wata ɗaya da sojojin na Nijar sun fuskanci manyan hare-haren ta'addanci uku a garuruwa daban-daban kamar haka: Inates da Sanam da kuma Senegodor, dukkanin su a cikin yankin Tilaberi. Hare-haren da suka yi sanadiyar rasa rayukan sojojin ƙasar fiye da 100. Tuni dai 'yan ƙasar Nijar suka soma bayyana ra'ayinsu mabambanta kan wannan al'amarin. Isiyaku Danzaki shugaba ne na wata jam'iyyar siyasa da ake kira PGPN Jarhulla.
Wannan sojoji da ake zuwa ana kashe mana cikin ƙasar mu, mu wannan al'amari ba mu sa abinda zamu cewa ba ma bisa kan wannan. Mu kiran da zamu ga gwamnati da shugaban ƙasa yayi magana ECOWAS, yayi magana Majalisar Dinkin Duniya, mun goyi da bayan wannan magana ta shugaban ƙasa wanda yayi. Kuma muna kira ga gwamnati ga shugaban ƙasa dan Allah dan Annabi a tada jiragen yaki, a tada sojoji su je su iske mutanen nan garin nan da aka ce suke, wanda daga can ake kawo mu ƙasar nan ta mu hari, a je can a kai musu hari a babbake su a yi ta ƙare. Mu mun gaji da wanga tashin hankali, mun gaji da wannan hitina da take zuwa tana iske mu cikin ƙasar mu.
Harin bayan nan da aka kai a barikin sojojin ƙasar Nijar da ke a Senegodor a gabda iyakar ƙasar da Mali, wanda ya sanadiyar rasa rayukan sojojin ƙasar 25. A sanarwar da gwamnatin Nijar ta fitar game da wannan harin, ta bayyana cewa sojojin Nijar sun samu goyon bayan takwarorinsu na ƙasashen waje, wanda ya ba su damar hallaka 'yan ta'adda 63. A cewar Muhammad Abdul Kader, shugaba wata ƙungiyar fararen hula da ake kira Gyara Kayanka, yanzu kan al'ummar Niger za ta ga tasirin sojojin kasashen waje.
Har da sanarwa ma aka yi su aka nuna cewa nan gaba jiragen nan nasu da aka yi ta korafin cewa ba a san umkanin su ba, a san menene dalilin kasancewar su, za a tada su kuma za a karfafa bincike da bayar da labaru da kuma yin kididdiga da kuma sanar da jami'an tsaron mu salo da dabaru irin na zamani nan tunkara waɗannan ƴan ta'addar da kuma yunkurin murkushe su.
To sai da nasa bangare Idi Abdu, ɗaya daga cikin masu fashin bakin al'umuran yau da kullum a Niger, ya bayyana cewa lokaci ya yi da shugabannin kasashen G5 Sahel za su dogara da dakarun kasashen su maimakon dogara da na kasashen waje.
A yi tsari, wani bai kare wani, wannan gaskiya abun sojinan waɗannan kasashen biyar su ne kamata su gama kai, su gama ƙarhi, su gama komi da komi, su ta yi su fatattaki wannan mutanen, ba wai sai sun kama hari ba a riƙa kuka.
A nasu bangare, Daure Tankama, mataimakin shugaban wata kungiyar fararen hula da yake kira CADED, ya bayyana cewa dole ne Niger ta nemi gudunmuwar kasashen waje a wannan yakin, to amma fa ba na soja ba.
Jirage ne na zamani, motoci ne na zamani, la'urori ne na hangen nesa na zamani, su ne sojin Niger suke bukata, wanda zai kamata su zo su samu rahoto da kansu su kawo shi kuma ga kansu. Ba wa'anga jirage ba wanda ke hilin jirgi ne mai wanda za su tuwa su ɗauko labarin su kuma ba za su nuhu sojin na Nijar ba canza su wani wuri da shi. Don haka wannan ne ya kamata magabatan mu su yi.
A dai ranar 13 ga wannan wata na Janairu ne shugabannin kasashen G5 Sahel za su gudanar da wani taro tsakanin su da shugaban kasar Faransa Benin Po na kasar Faransa kan batun sojojin kasar Faransa da ke a Nijar. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
To a gaida Yusuf Abdullahi da wannan rahoto. To a Najeriya kuwa har yanzu masu ruwa da tsaki a harkar hada-hadar kuɗaɗe na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da takardar kuɗin eko ta bai ɗaya da za a samar a yammacin nahiyar Afirka, yayin da wasu ke ci gaba da nuna alfanun wannan mataki, wasu kuwa suna nuna akasin hakan, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Babangida Jibril ya aiko mana daga Lagos.
Dr. Dauda Muhammad Kwantogora masanin tattalin arziki ne da sakajari a Najeriya.
Mutane sun yi ittifaƙin cewa idan aka tafi haka bisa kan amana, kowa na da fahimta, wato abinda Bature ke cewa transparency, wato a buɗe, kowa ya je ya nazari ya dawo. To abinda ya ba mutane tsoro sai kawai aka ga Faransa ta yi whoop ta yanke hukunci ta hannun shugaban ƙasar Cote d'Ivoire, cewa sun riga sun canza kuɗaɗen, sun yi kaza sun yi kaza. To sannan kuma wannan lokacin da aka yadda cewa su shugabanni za su zo su yi wannan abin bai zo ba. To wannan abin ya tayamma yana da ban tsoro mai yiwuwa kila akwai wani abu a ɓoye wanda ba a sani ba, wanda kuma dole sai an bi a hankali, saboda kamar yadda aka faɗi na farko, ita Najeriya ko waɗannan ƙasashen da ake kira WAMS, waton Africa ta yamma, waɗanda suke renon Ingila, to ka gani a cikinsu Najeriya ne babban ƙasa. Kuma an samu labarin cewa kamin a aiwatar da wannan sai da suka zagaye waɗannan ƙasashe, har da gane cewa me zai hana su zo a yi, amma kuma ba su tuntuɓi Najeriya ba.
Tuni dai wannan rashin tabbas ya jawo fargaba ga masu saka jari a kasuwannin saka jarin ƙasar, inda hamshakin ɗan kasuwan nan ɗan Najeriya Aliko Dangote ya ce zai karkatar da wasu hannayen jarinsa zuwa ƙasar Amurka, ganin yadda takardar kuɗin naira ko sauya shi zuwa eko ba shi da tabbas. To ko me ke jawo irin wannan fargaba? Ga dai Dr. Dauda Muhammad Kwantogora.
Ainihin kasuwanci, idan ka duba alƙaluman kasuwanci a tsakaninmu da waɗannan ƙasashe bai yi wani tasiri ba. Yawancin kasuwancin mu ma ya yi alaƙa da ƙasashen da suke waje. To kuma suna yin wannan kasuwanci ne da mu bisa kan darajar kuɗin mu da kuma yadda tattalin arzikin ƙasar mu yake. To kaga shigan wannan abun kuma zai iya girgiza wannan nasara da aka samu na cinikayyar mu, ba tare da nan an samu daidaiton cinikayya ba da ƙwarewa na fasaha da kuma abubuwan mu rayuwa. To ni ina ganin wannan abun ya kamata a sake nazarin shi da kuma wannan abun da ya fito. fito sabo a tsaya a sake duba shi.
To sai dai a yanda masana ke fargaban wannan tsari a cewar shugaban bankin raya kasashen Afirka Dr. Akunyemi Adesina, wannan babu wani abin fargaba game da tsarin.
I support ECO strongly. I think it's a great idea but obviously there are a number of convergence criteria.
Dr. Adesina yace na yarda da tsarin takardar kuɗin ECO abu ne da zai zamanto mafi alheri ga nahiyar yammacin Afirka da kuma Najeriya. Yanzu dai 'yan Najeriya da sauran kasashe na yammacin Afirka sun zare ido domin ganin ko Najeriya za ta shiga tsarin ko kuma a'a, abinda kuma har yanzu gwamnatin Najeriya ba ta ce ofan ba. Babangida Jibrin, Muryar Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibril. To har yanzu dai muna Najeriya, inda ga dukkan alamun rufe kan iyakokin kasar da hukumar hana fasakwabri ta kasar ta yi ya fara samun nasara kamar yadda wasu suka lura, domin kuwa Najeriya ta ce ta samu har naira tiriliyan 1.3 daga harajin da take karba a hannun mutane. Daga Abuja ga rahoton da Madina Dauda ta aiko mana.
Daga watan January zuwa December na 2019, hukumar custom ta samu yawan haraji da aka karba wanda aka shigar da ita ta aljihun gwamnatin tarayyar Najeriya, wato naira tiriliyan 1.3. Dama abinda gwamnati ta bamu mu karba a wannan shekara shine naira biliyan 933.2.
Mai magana da yawun hukumar hana fasakwauri ta ƙasa Joseph Atake dan da bayanan kudaden da aka samu ta hanyar haraji. Wannan bayani ya ja cece kuce daga kwararru da masu fashin baki akan al'amuran yau da kullun, da ke ganin dole fa sai an yi gyara a batun gudanar da harkokin kasar baki daya idan ana so a samu ci gaba mai dorewa. Tsohon mukaddashin shugaban kungiyar kwadago ta kasa Comrade Isa Tijani yana cikin masu irin wannan tunanin.
Wani yaudara da wasa da hankali da naji hukumar custom ta neman mutanen Najeriya, wai rufe boda ya haifar da dami ido, an samu karin kudin shiga daga biliyan zuwa tiriliyan da sauransu. To amma ai suna manta wani abu, watan farko da farko lokacin da ake smuggling din nan, din ma an daina misali ga misali ina su mutanen custom suke. Akwai wanda ya isa yi smuggling a tarayyar Najeriya ba tare da hadin kan custom ba, wani irinin wayo ne. Kuma shin abin da nake so in tambaya shine, ranar da aka bude bodan nan aka ce shikenan an gamsu abubuwa sun yi daidai, shikenan an daina smuggling din kenan.
To sai dai ga kwararre a harkar zamantakewa Muhammad Ishaq Usman yana ganin hukumar hana fasakwauri ta yi rawar gani duba da yadda ake awatar da dukiyar kasa idan har za a ce ana yaki da cin hanci da rashawa.
To an yi amfani da wannan fikira ta rufe kan iyakoki ne saboda karin kudin shiga. Kada ki manta cewa iyakokin nan na Najeriya duk da aka garkame su banda ta Lagos, wato iyakoki ne da za a ce kusan suke da yarjejeniyoyi da kasashe makwabta da ita wannan kasa wato Najeriya. Saboda haka ko lokacin da aka garkama iyakokin kin kula akwai korafe-korafe saboda akwai sharuɗa da ka'idoda na zamantakewa wato a wannan yanki na yammacin Afirka da Sahel baki daya tsakanin kasashen da Najeriya ta yi makwabtaka da su dangane da matsalolin kan iyaka da kuma wato tarayya wajen cin gajiyar juna, shi ma dai da ya shafi kan batun iyakar.
Amma a nashi nazarin shugaban kungiyar SISLAC da ke sa ido a harkar gudanar da mulki Awal Musa Rafsanjani ya tsokaci yana cewa yana goyon bayan matakin gyara da zai kyautatawa al'umman kasa.
Babu wata kasa a duniya da ake irin wannan mundahala kamar Najeriya, saboda haka bai yi mu fita daga cikin kangin da muka samu kanmu, kuma sa'an nan dole ne a samu gyara dan abin da ake kira a turanci leadership recruitment, wato wani mataki na tsamo shugabanni masu mutunci adalai waɗanda suka kware akan yin aikin harkar tafi da jama'a da kuma harkar gwamnati. Ba zai yi mu ci gaba da diban waɗanda ba san ma abin da ake kira jagoranci ba, dole ne a kawo tsarin da za a samu shugabannin da sun kware, suna da gaskiya, suna da amana, suna da fuskanta, kuma suna da kishin ƙasa, ba barayi bane, ba masu cin amana bane, ba waɗanda suke albazirmanci da dukiyar jama'a bane.
Har yanzu iyakokin ƙasar a rufe suke, sai dai ana iya shiga ƙasar ta sararin sama ko ta iyakokin ruwa. Madina Dauda, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla, gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'adan na cewa karfe 10:19 na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka wannan mako zai sharhi ne kan yadda Amurka da Iran ke kokarin kaucewa gubza yaki kamar yadda jama'a da dama suka lura. Duk da cewa kasashen biyu na ci gaba da hura hanci kan sabuwar rashin jituwa ta baya-bayanan da ta barke sanadiyar kisan wani babban komandan dakarun Iran da Amurka ta yi a makon da ya gabata. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Ranar Laraba da ta gabata ne shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa daukacin Amurkawa jawabi bayan da Iran ta harba wasu makamai masu linzami kiran ballistic akan wasu sansanonin sojin Iraki da dakarun Amurka ke zaune a ciki, harin da ta kai a matsayin martani. Yayin jawabin nasa, shugaban Trump ya sha alwashin saka sabbin takunkumi akan Iran, ya kuma yi kira ga kungiyar tsaro ta NATO da ta fito ta taka muhimmiyar rawa a yankin gabas ta tsakiya. Duk da waɗannan kalamai da shugaba Trump ya yi, jama'a da dama dai sun kalli wannan jawabi nasa a matsayin wani mataki na yayyafa ruwan sanyi kan takaddamarsu da ƙasar ta Iran. Biyo bayan kashe wani babban komandan sojin Iran da Amurka ta yi a ƙarshen makon da ya gabata, wato Qasem Soleimani. Ko da yake harin da Iran ɗin ta kai sansanonin biyu, a cewar Trump bai raunata kowa ba.
The American people should be extremely.
Ya ce ya kamata Amurkawa su yi godiya, su kuma yi murna, saboda babu ba Amurka ko daya da ya ji rauni a harin da gwamnatin Iran ta kai.
No Americans were harmed.
To sai dai a wani abu da ake ganin na kai zuciya nesa ne. Shugaban na Amurka ya ce kasarsa ba za ta dauki matakan soji a kan Iran ba, sai dai za ta kakaba sabbin takunkumi a kan Tehran. Ya kuma yi kira ga kasashen yammaci da su yi watsi da yarjejeniyar nukiliya da aka kulla da Iran don a samar da wata sabuwa.
A deal with Iran that makes the world a safer.
Ya ce a samar da wata yarjejeniya da Iran wacce za ta sa a samu kwanciyar hankali a duk faɗin duniya. Ya zama dole mu kulle yarjejeniya da za ta sa Iran ta ci gaba ta kuma ci gajiyar dimbin arzikin da take da shi. Sai dai a kalaman da ya yi kan harin da Iran ta kai a kafar Twitter, ministan harkokin wajen ƙasar ta Iran Muhammad Javad Zarif ya ce hararen martani ne ga Amurka waɗanda suka yi daidai da abin da aka mata domin kare kanta. Sannan ya kara da cewa Iran ba so take ta yaki ba. Lura da cewa a doron kasarta Amurka ta kai harin da ya kashe babban komandan kasar Iran Qasem Soleimani a birnin Baghdad a makon da ya gabata. Majalisar dokokin kasar Iraki ta kada kuri'ar amincewa da dakarun Amurka 5,200 da ke jirgi a kasar su fice. To sai dai shugaba Trump ya gargadin cewa zai dauki matakin saka takunkumi idan ba a bari Amurka ta fice daga kasar ta Iraki cikin ruwan sanyi ba. A nasa bangaren shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce matsaya ta ƙarshe da Iran ta cimma ita ce bayan kisan babban komandanta wanda shine mutum na biyu a ƙarfin faɗa a ji a ƙasar ta Iran, wato ita ce a fatattaki dakarun Amurka daga yankin baki ɗaya. Su dai makamai masu linzamin da Iran ta harba ba su yi jikkata kowa ba. Al'amarin da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce mai yiwuwa da gangan Iran ɗin ta kaucewa jikkata wani gudun kada ta zafafa rikicin, abinda kuma har ila yau ake tunanin ya sa shugaba Trump shi ma ya sassauta kalamansa har ya yi wannan kira.
To the people and leaders of Iran, we want you to have a future.
Ya ce ga al'umma da shugabannin Iran, muna son ku samu makoma ta gari wacce ta kamace ku, wacce kuma za ta kawo yalwa a cikin ƙasa ta kuma sa ku kulla kawance da sauran ƙasashen duniya. Amurka a shirye take ta rungumi zaman lafiya daga duk wanda ke kaunar zaman lafiya.
The United States is ready to embrace peace with all who seek it.
To duk da cewa shugaba Trump ya sassauta matsayarsa, hakan bai hana majalisar wakilin Amurka yi wa Trump katanga ba gudun kada amfani da karfin soji akan Iran ba tare da ya tuntube su ba. Majalisar dai na korafin cewa shugaba Trump bai nemi izinin ta ba kafin ya kai harin da ya kashe Soleimani, matakin da ta ce zai jefa rayukan dakarun Amurka da sauran Amurkawa cikin haɗari. To a gefe guda kuma, tuni su ma masu sharhi kan wannan takaddama suke ƙara ba da tabbacin cewa abu mai wuya ne ƙasashen biyu su shiga yaƙi da juna. Michael Fush, jami'i ne a cibiyar nan mai sa ido kan al'amuran ci gaban Amurka da ake kira Center for American Progress.
On the one hand, they've been sending nothing but escalatory messages.
Yace a gefe guda, ƙasashen biyu sun yi ta jefawa juna zafafan kalamai cikin shekaru uku da suka gabata. Amma halin da ake ciki a yanzu akwai alamu da ke nuna cewa sun fahimci illolin da ke tattare da yin yaƙi. Saboda haka dukkansu suna ɗaukan matakan kaucewa hanyar gwabza yaƙi.
And might be looking for the chance to have an off-ramp.
Masu aro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Kafin nan a madadin Farsi wai da Kuswara da kuma Julie Latest Version da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Madalla a gaida Mahmud Lalo da shirin duniyar Amurka. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro suke aiko mana ta hanyar email.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga kaka Alhaji Bukar yace assalamu alaikum VOA Hausa. A yau na shigo wannan fili ne da kira ga iyaye mata. Don Allah iyaye ku kula da wutar da kuke amfani da ita lokacin da kuke girki. Ku tabbatar idan kuka gama girki ku kashe wutar da kyau. Ta zama gobara ta yi ta'adi. Allah ya sa an ji kuma za a yi kiyaye. Sakonmu na gaba haɗin gwiwa ne daga Bako Umaru da Lawan bin Hambali suka ce assalamu alaikum sashin Hausa. Don Allah ku ba mu dama mu isar da sakonmu cikin shirin wasiƙun masu sauraro. Ubangiji Allah ya ji kansu da rahama. Daga nan sai sakon da ya fito daga na Maira Umar ya ce a yau muna kira ga gwamnatin jihar Katsina da kuma ta tarayya da su haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen ganin an kawo ƙarshen matsalolin harharen 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane da ya addabi jihar. A ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen ayyukan 'yan bindiga a jihohin Arewa maso yammacin Najeriya. Amin.
A gaida Binta Esyaro da wasiƙun masu sauraro. To kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaice.
Takaice kasar Iran ta gayyaci hukumar kula da harkokin sufuri hukumar Amurka da ke bincike akan haɗura wadda ake kira NTSB a takaice don shiga binciken da ake yi game da jirgin saman fasinjan Ukraine da ya fado a kusa da Tehran a cikin farkon wannan makon. A wata sanarwa da aka fidda a jiya Alhamis, hukumar ta NTSB ta ce ta samu sakon gayyata a hukumance game da faduwar jirgin saman daga hukumar sa ido akan haɗuran jiragen saman Iran kuma za ta tura wakilinta don gudanar da bincike akan hadarin. 'Yan majalisar wakilan Amurka da 'yan jam'iyyar Democrat ke da rinjaye sun kada kura'a a jiya Alhamis akan takaita damar shugaba Donald Trump ta neman kara kai hare-hare akan Iran ba tare da amincewar majalisar dokokin kasar ba. Kudirin ya samu amincewa da kuru'u 224 a yayin da 'yan majalisa 194 ba su amince ba. Wasu 'yan Republican su uku su ma sun jefa kura'ar amincewa da kudirin kamar 'yan Democrat. Ana sa ran shugabar Jamus Angela Merkel za ta je birnin Moscow gobe Asabar idan Allah ya kai mu don tattaunawa da shugaban Russia Vladimir Putin. Ana kyautata zaton taron zai mai da hankali ne akan rikicin Iran yayin da Jamus da Russia ke yin kira akan a sassauta zaman fargaban da ke faruwa tsakanin Amurka da Iran. Haka zalika rikicin Ukraine shi ma yana cikin jerin abubuwan da shugabannin za su tattauna a kai da kuma batun makomar bututun iskar gas din Nord Stream 2 daga Rasha zuwa Jamus da ke fuskantar suka sosai daga Amurka. Ranar Talata da ta gabata ne shugaba Vladimir Putin ya kai wata ziyarar ba sabon ba zuwa Syria karo na biyu tun bayan da Rasha ta shiga harkar taimakawa shugaba Bashar al-Assad a yakin basasar kasar a shekarar 2015. Andrew Foxwell, wani mai fashin baki ne, ya ce saboda yadda Rasha ke ƙara shiga harkoki a gabas ta tsakiya, Rashar na ƙoƙarin ta kaucewa barkewar wani sabon rikici a Iran.
Masu sauraro a nan za mu da sa'aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin kuma ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau PJ Elian. Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.